إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمتشن أصبر بقي قوتن سفر hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1436 daidai da 29 ga watan November shekara ta 2014 wannan shine cassette na biyu daga cikin jerengiyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'ad min Hadi Khairul Ibad wallafar Sheikhul Islam Fani Ibn Qayyim al-Jawziya Allah ubangiji ya ji kanshi da gafara asalin wannan karatu ɗaya ne daga cikin karatuttukan wannan makaranta ta Darul Hadith As-Salafiyya wanda kenan Zaria a Najeriya makarantar da Sheikh Muhammad Al-Awwal Adam Al-Albani rahimahullahu ya assasa wannan karatuttuka gabaki ɗayan su mallaka ce ta wannan makaranta kuma suna ƙarƙashin kariya ta dokar kare ƴancin mallaka ta ƙasa ƙarƙashin haka bai halasta ga wani mutum ko wasu mutane su nakalta ko su juya ko su sarrafa waɗannan ainihin bayanai ta kowace hanya ta gargajiya ko ta lantarki ba tare da rubutaccen izini daga wannan cibiya ba. Allah Ubangiji ya sa mu dace. Dan jama'a masu bin wannan karatu ba su manta ba, a karatun da muka yi a baya mun fara jin bayanai da waɗannan masu tahqiqi su malam ainihin wato Abdul Qadir Al-Arnaout da Shu'aib Al-Arnaout suke mana dangane da tsarin da suka bi da irin tafarkin da suka dauka wajen gyaran wannan littafi da tahqiqin sa. Mun ji bayani akan littafai bugun hannu waɗanda suka yi amfani da su wajen wannan aiki da inda suka samu su da ainihin wato suwaye suka kafa waɗannan rubutan hannun. A inda muka ji bayani game da nuska ta farko ita ce wadda aka samu daga Al-Madrasatul Umariya wata daddiyar makaranta wacce take ainihin kasar Dimashq wanda asalin take komawa zuwa ga tarihin wannan gari na Juma'id wani kankanin gari mai albarka a kasar Falastinu ta yanzu wanda ke karkashin jihar Nablus a kasar Falastinu gari ne da ya haifar da malamai masu tarin yawa waɗanda aka fi sani da suna Al-Maqadisa wato waɗanda suke dangantuwa zuwa ga Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamata Al-Maqdisi. Wannan malami mun ji bayani game da ainihin nuskar shi da makarantar shi da ayyukan da yi da kuma nuska ta biyu wacce aka samo daga Darul Kutub Az-Zahiriyya wacce ainihin wato ita ma malam ya mana bayani dangane da ita. Za mu tashi a inda malam ya ce manhajut tahqiq su malam Arnaout suka ce tafarkin da suka bi game da tantance littafin nan da tahqiqin sa shine awwalan abu na farko لقد عولنا في نشر هذا الكتاب على الأصلين الخطيين كتوكان مندو غرا دنگني دا يأت وانا لتافي مندو غرا أكن وانا نم قفيس نربو تنهن نقو دابيو اللذين سبق وصفهما وانا دا يقبات يند أكا سبفان تامكسو فاتخذناهما أصلا مكتو كيس أمت أيواتن مدو غرا ثم عدنا الى كتب السنه والمسانيد والمعاجم sannan muka dosa komawa muna referring din kanmu zuwa ga littafan hadisi da littafai waɗanda suke musnadai da ma'ajim na hadisi wa kaseer min al-masadir allati akhadha anha al-mu'allif da kuma amfani da dama daga cikin littafan da shi ibn al-qayyim ya ainihin dauko bayanai daga cikin su وعارضنا عليها كل ما أورده من أحاديث وآثار وأقوال يتي مكي أقرن قد أبندك تكين وانا لتافي نزاد المعاد دا أبندك تكين لتتفنشن دا أكي إشارة أكنشي و يا قفو مغنغنو أتكين سو مكي أقرن قد دكنن حديثي دا أينهن مغنغنو دا أول دا يترو دا غمالمي وهو شيء كثير suka ce kuma abu ne mai yawa hadisan da maganganun da ya ciro din suna da matukar yawa wa adadun dakhmun kuma suna da girman yawa ba kadan bane fama waqa'ana fihi ala khata'in aslahnahu, duk abin da muka ga akwai wani kuskure a ciki sai mu gyara shi, aw naqsin akmalnahu, kuma ga akwai wata tawaya a ciki sai mu cike shi, aw ziyadatin hazafnaha, ko wani ƙari sai mu ainihin share shi, fa innahu tamada fi ta'lifihi rahimahullahu ala zakiratihi wa hifzihi, domin shi ibnul qayyim Allah ya ji kanshi da rahama ya dogara ne kacokan wajen wannan aiki da yayi akan kwakwalwarsa da ainihin abin da ya iya rikewa memory din sa, bai kwafa daga littafi ba ko guda daya, dan haka akwai yiwuwar a samu ragi ko ƙari ko canji akan wani abu da ya haddace lokacin da ya zo rubutawa ba tare da yayi referring ga littafin da ya haddato ba, abu ne mai sauki a samu bambanci da asalin abin da ke rubuce, dan haka suka tsawaita wajen duba waɗannan bayanai, duk abin da suka ga ƙari sai su rage, duk abin da suka ga ragi sai su ƙara, abin da suka ga an canza sai su maida abin da yake daidai. Ina fata muna ganewa. Fa huwa kama yaqulu, domin al'amarin yadda ya faru gare shi kamar yadda ya ba da labari shine aqluhu fi halis safari lil iqama, hankalin shi hankali ne irin mutumin da ke halin tafiya ba wanda ke zauna a gida ba, ma'ana an sani cewa mazaunin gida yana da wani ƙarin natsuwa da matafiyi bai cika samu ba, domin matafiyi ko babu komai hankalin shi na komawa kan iyalansa da garinsa da harkokin da yake a inda yake, kuma baya jin kwanciyar hankali cikakkiya a nan da yake zaune, saboda kullum yana tunanin nan fa ba zai yi ya baje kafa ya duk abin da ya kamata ba. To yanayin matafiyi baya samun natsuwa kamar yanayin mutumin da ke zaune a gida ko a garinsu. Yace wal qalbu bi kulli wadin minhu shu'ba, sannan zuciya kuma ta kasance a cikin kowane fage to tana da wani ainihin lungu da ta makare, abubuwa sun ma zuciyar shi yawa, tunani iri daban-daban, wal himmatu qad tafarraqat shadara madara, kuma kokari na ya riga ya rabu ya wawwatse shadara madara, wannan karin magana Larabawa da suke faɗa nuna kamar a ce abu ya tarwatse, irin abin da Bature ke ce ma helter skelter, abu ya wargaje ba shi da tsari, wal kitabu mafqudun, kuma da tatafaina ba sa tare da ni, wa man yaftahu babal ilmi li mudhakaratihi ma'adumun, kuma mutumin da zai bude mini kofar ilimi dan tattauna ilimin ba na tare da shi, ishara zuwa ga malamin shi Ibn Taymiyyah rahimahullahu, ghairu mawjudin, baya tare da ni kuma baya wannan duniya ya riga yayi kaura. To kaga halin da yake ciki kenan, babu mamaki dan an same shi da tawaya a wasu maganganu ko da ainihin ƙari a wasu wurare, shine malan suke cewa duk ire-iren waɗannan wurare sun bi sun dudduba usul da ainihin mazan, wuraren da ake tsammanin anan ya kwafo da littafan da ake da tabbacin anan ya dauko, sun bi sun gaggyara ire-iren waɗannan maganganu. Walam yushir ila ma waqa'a, walam nushir ila ma waqa'a fi jami'i at-taba'ati as-sabiqa min khata'in wa tahrifin wa tashifin, kuma bamu tsaya muna ishara zuwa ga dukkan abin da ya faru a buge-bugen da aka yi wa littafin a baya ba, min khata'in, na kurakurai, wa tahrifin, ko canza yanayin harafi, wa tashifin, ko canza mishi digo kuma kamanta haka ba, illa nadiran, in banda yan wurare kaɗan, raghbatan fil ikhtisari, mun yi haka ne saboda muna so mu takaita littafin, wa adami isqalil hawashi bima la ya'udu ala al-qari'i bi kabiri fa'ida, da kuma gujema nauyaya footnote din littafin kasan hamish din littafin ta yadda zai zama an nauyaye shi da maganganun da ba su da wata fa'ida ga mai karatu, kada ya zama an tsawaita hawamish din ba tare da wata fa'ida ba, da haka sai suka kauda kai daga yin kokarin yin bayanin duk wani kuskure da ya faru a buge-bugen da aka yi wa littafin a baya wanda suna da yawa, sai wanda yake dan kankani wanda ya zama labudda, to wannan sun yi bayani shi. Ina fata mun gane wannan gaba ta farko kenan dangane da manhajin ta hakikin wannan littafi. Sai malam suka ce faniyan manhaj gaba ta biyu, thumma kharrajna ahadith alkitabi min almasadir allati amkanana alwuquf alaiha, sannan muka yi kokarin fitar da hadisan da ke cikin littafin nan daga tushen bayanan da muka iya samun gani, wa zakarna ismas sahabi, muka ambaci sunayen sahabi, allazi rawal haditha, sahabin da ya rawaito hadisin لأن المؤلف لا يذكره غالبا musamman saboda shi mai littafin a mafi yawan lokuta baya ambaton sunan sahabin da ya rawaito hadisin da haka su suka yawaita ambaton sunayen sahabban a wuraren da shi malamin bai ambata ba wa idza kana lil masdari aktharu min tab'atin adafna ila raqam al hadisi aw al safahati al waridati fihi dhikra al kitabi wal babi yace idan kuma littafin da aka dauko hadisin ya zama yana da bugu fiye da guda daya yana da bugu kala kala to bayan mun ambaci lamba hadisin mukan kara da ambaton shafi da babin da hadisin yazo taysiran lil qari'i alladhi laysa fi hawzatihi at-tab'ati allati raja'na ilaiha mun yi haka dan mu saukaka matsala ga mai karatu wanda bai mallaki littafin irin kofin da muka yi amfani da shi ba ta yi misali ya dauko hadisi daga Abu Dawuda su kuma su yi amfani da bugun Abu Dawuda na maktaba kaza to abu ne sananne misali a duniyar ilimi cewa littafin Abu Dawuda an buga shi fiye da so daya ba a matsaba daya ba dan haka akwai yiwuwar idan aka ce shafi na kaza ko lamba hadisi na kaza ya zama a wani bugun lambar da shafin sun sha bamban karke sai ya zama mai bincike in ya tafi nema ba zai samu ba musamman idan ba irin copy din da malamin da ke wannan magana shi mai bincike yake da shi ba ina fata mun gane wannan to dan haka a irin nan sai su ambaci babul dalil da hadisin yake da kuma ainihin wato kitab din da hadisin yake sai a ce kitabuz zakati babu kaza 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 domin idan baka ganshi a lambar ba ko a shafin ba sai ka neme shi a wannan babu kuma su babukan ba sa canzawa ba kamar shafuka bane ina fata mun fahimci wannan summa innana gabata uku mala yake cewa okay lil qari alladhi laysa fi hawzati at-tab'ati allati raja'na ilaiha wa dallalna fi akthar al-ahyan ala jami'i mawatin al-hadith amma fi yawan lokuta kuma mun nuna dukkanin wuraren da za a iya samun hadisin alladhi yukhrijuhu al-bukhari musamman waɗanda bukhari ya fitar da su fi mawadhi'a mutafarriqa min kitabihi a wurare mabambanta a cikin littafin bukhari idan hadisi riwayar bukhari ne to akwai yiwuwar ya zama imam al-bukhari ya kawo hadisin fiye da so daya a wurare daban-daban a cikin sahihul bukhari to a irin nan sukan ambaci babukan da hadisin yake gaba ɗaya su istiqsa'in cewa hadisin akwai shi a babi kaza akwai shi a babi kaza akwai shi a babi kaza falisan gaba ta uku thumma annana andarat thumma abanna andarat kulli hadithin mimma lam yarid fi ahad sahihaini min as-sihhati wad-da'fi hasba al-usuli wal-qawaid al-muttaba'a fi ilmi mustalah al-hadith yace sa'annan sai mu bayyana matsayin hadisin wanda bai zo a cikin bukhari da muslim ba min as-sihhati wad-da'f mu bayyana ingancin shi ko raunin sa hasbal usuli wal qawaid bisa ka'idoji da ainihin wato tsarin ilimi al muttaba'a fi ilmi mustalah al hadith ka'idojin ilimi waɗanda ake bi a cikin mustalah al hadith dangane da inganta hadisi ko rawanta shi wa zakarna ma qila fi rijalihi mimman tukullima fihim kuma bayyana abinda aka faɗa game da mazajan hadisin waɗanda aka yi maganganu a kansu to kulli mafi mishi ne waɗanda aka soki mutuncin su kenan ko aka yi magana akan haddasu to mukan ambaci waɗannan bayanai inji su malam Shu'aib al-Arnaut mustarshidina muna masu dai wato samun shari'a bi aqawil jihabi dhati al-hadisi wa nuqadihi da maganganun gwarazan malaman hadisi da masana kanikancin hadisi fa innahum domin su waɗannan masana al-qudwatu fi hadha al-babi sune kadai abun koyi a wannan babi na inganta hadisi ko rawata shi wal mu'awwalu alaihim fihi kuma sune kadai abun dogara duk wani mutum da ilimin sa da wayen sa ba a dogara da maganar shi dan gane da ingantawa ko rawata hadisi sai in malami ne na hadisi wama kana fihi min akhbarin da'ifatin abun da ke cikin wannan littafi na hadisai da maganganu masu rauni ba hasna fi turkiya sai mu tsaya mu bincike game da hanyoyin wannan riwaya al-mukhtalifa wanda suke mabambanta wa shawahidha da kuma shawahid abubuwan da ke iya ƙara magana ƙarfi fama taqawwa minha bi adadi turqi aw shawahidi hakamna alaihi bi sihhati aw al-hasan yace suka ce abinda muka ga ya tabbata ya ƙara ƙarfi saboda yawan hanyoyin sa da shawahid din da yake da su sai mu hukunta cewa to wannan ya inganta ko kuma kyakkyawa ne taba'an limanzilati tilka turq zami wannan aiki ne dangane da matsayin waɗannan hanyoyi wa shawahid da matsayin waɗannan shawahid wa ma lam najid lahu ma yuqawwihi abinda ko ba mu samu abinda zai ƙara mishi ƙarfi ba hakamna alaihi bi dha'f sai mu hukunta cewa wannan yana da rauni wa asharna ila zalika mi ishara izuwa ga wannan raunin mu'azzizina ma zahabna ilaihi muna masu ƙara mu abinda muka tafi akan shi na hukunci ƙarfi bi nuquli an al-huffazi min a'immati al-hadith allazina unu bi zalika muna ciro maganganun ainihin wato manyan limaman hadisi waɗanda suka bada muhimmanci game da ingantawa da kuma raunatawa wanda yake cewa a takaice shine jama'a wato hadisai da ke cikin littafin nan idan ingantattu ne ma'ana irin ingancin kasancewar su a cikin Bukhari da Muslim to ba za su yi wata magana akan su ba su suma da Shu'aib al-Arnaut idan kuwa ba su cikin Bukhari da Muslim za su dauko maganganun malaman hadisi game da ingantawa ko raunatawa da kuma maganganun da aka yi game da wato masu riwayar waɗannan hadisai sannan idan suka samu hadisi wanda yake asalin riwayar shi tana da rauni amma yana da hanyoyi mabambanta da shawahid za su iya ƙara mishi ƙarfi za su bi hanyar da malaman hadisi suke bi wajen ƙara ma hadisi ƙarfi ta hanyoyin shi bisa sharuɗa sanannu za su bi wannan tsari su ga menene sakamakon aikata wannan ainihin manhaji zai haifar idan hadisin ya inganta a ilmance shikenan sai su hukunta ingancin shi ko kyautata shi idan bai inganta ba sai su hukunta sannan za su kawo kuma maganganun malaman hadisi waɗanda za su goyi bayan wannan hukuncin da suka yi irin maganganun malaman da aka san cewa suna da bada muhimmanci wajen ire-iren wannan aikin irin su ainihin wato al-Imam Zaylai irin su Ibn Hajar da makamantansu ina fata mun gane wannan sai malam yace wa qadiyatu at-tashih wa tad'if amrun tajzuru al-inayatu bihi akthar min ghairi yace mas'ala dangane da inganta hadisai da kuma raunata su al'amari ne da ya kamata a bashi muhimmanci fiye da wani shi la siyama fi asrina musamman a wannan zamani namu allazi kada an yanqarida fi hadha al-ilm wanda zamanin da muke rayuwa an kusa da a ce wannan ilimi na hadisi kusan a ce ma ya kare gaba daya al-inqirad ya tafi into extinction babu shi gab ake da a ce babu ilimin hadisi a wannan zamani da muke raye inji su malam Shu'aib al-Arnaut yace wana dara an tajida fihi man yuhsinu an yatawallahu kuma ya zama akwai karancin ka samu mutumin da ya iya mu'amalantan hadisai dangane da ingantawa da kuma raunatawa wanda zai iya daukan dawainiyar wannan aikin ya wakilci al'umma musulmai game da haka wa yasbira ala mu'anati da kuma mutumin da zai iya hakuri akan wahalar da ke cikin wannan aikin fa innana domin mu najidu kaseeran min al-ahadith ad-da'ifati wal mawdu'ati muna samun da dama daga cikin hadisai masu rauni da ma hadisan ƙarya taduru ala al-sinatil kasratil kaseera al-kasratil kaseera min al-khutaba'i wal mudarrisina suna yawo a bakin da dama daga cikin limamai masu huduba a sallar juma'a da idi da makamantansu wal mudarrisina da malamai masu karantawa wal mu'allifina da malamai marubuta wayatalaqaha anhum aglabun nas da dama daga cikin mutane jahilan gari da amawa suna karban waɗannan maganganu daga bakin limamai da malamai da marubuta wayataduna biha kuma suna kulawa da waɗannan hadisai na ƙarya da masu rauni a matsayin ilimi a matsayin karantawa annabi sallallahu alaihi wasallama wa ya'maluna bima yustafadu minha sai su dosa aiki da abin da waɗannan hadisai suke faɗa musu wa hadasa wa hadis wala haraj amma tulhiquhu tilka al-ahadithu min ad-darari bi jawanib kathira min al-umur al-i'tiqadiyya. Yace ka bada labari iya wanda zaka iya babu matsala dangane da irin cutarwar da waɗannan hadisai suke haifarwa ga bangarori da dama na aqida wal ibadiyya da bangarori da dama na ibada was sulukiyya da kuma bangarori da dama na ainihin halaye wal fikriya da bangarori da dama na tunanin al'umma wal ijtimaiyya da bangarori da dama na halayyar zamantakewar mutane wama tatrukuhu min asarin sayyi'a kuma ka bada labarin irin matsalar da waɗannan hadisai suke bari mummuna wan hirafatin khatira da kuma karkata daga hanya madaidaiciya wanda ke jawo hadari ga al'umma wata shiwihin li haqaiqil islam da rikirkita abinda ke cikin musulunci na gaskiya waɗannan abubuwan duka ka bada labarin su babu mamaki babu abin ainihin wato takatsantsan game da bada labarin su cewa hadisan ƙarya da hadisai masu rauni a wannan zamani sun samu saha sun samu kasuwa saboda na farko akwai karancin malaman hadisi da karancin waɗanda suka iya aikin tantance hadisai da kuma karancin waɗanda a cikin ma wanda suka iya za su iya jura bala'in da ke cikin haka da fitinar da ke ciki da haka sai aka waye gari kusan kace ana gabda wato a ce babu malaman hadisi ana wani zamani da ilimin hadisi ke fuskantar hadari na wato karewa gabaki daya yace musamman kuma a wannan zamanin an samu malamai daga cikin limaman juma'a ne da masu karantawa da masu rubuce-rubuce suna yada hadisai na ƙarya da masu rauni a cikin al'umma sannan al'umma kuma suna ansa wannan hadisai daga gare su a matsayin maganganu ne daga Annabi sallallahu alaihi wasallama suna aiki da su suna karantar da su suna yada su yace to in ka kalli wannan sai kaga zaka iya bada labari kala kala dangane da matsalolin da waɗannan hadisai suke haifa wa mutane a aqida da manhaji da karantawa da rayuwa da addini da suluki da komai da kuma irin abin da suke jawo na karkata da tawili da bid'a da makamantansu babu shakka wannan abu ne wanda yake waki yana tabbatar da shi zaka ji duk inda ka ratsa ga hadisai nan na ƙarya suna yawo ga hadisai masu rauni suna yawo kuma mu anan ma tun malamai ne ma suke yada su ai ya zama jahilai ma suna yada su dan yanzu akan irin waɗannan dandamalaye na ainihin wato da ake ce ma social networks hanyoyin sadarwa na al'umma irin su Facebook da makamantansu sai ga wani kawai ya buga wani hadisi shi ma bai san a ina yake ba daga nan mutane kuma su fara sharing din shi kafin ka ankara kawai ya zama addini shi ma jahili ne su ma sharing din su ma jahilai ne kaga gara ma wanda za a ce malami ne ana tsammanin ya sani ne har a karba amma wanda ba a san shi ba taba jin sunan shi ba sai zo ya fadi magana ya ce hadisi haka zaka ji mutane suna ta ainihin waɗannan ire-iren abubuwa in ka je sallar juma'a zaka ji limamai suna fadan hadisi waɗanda suke masu rauni ba su san yaya suke ba babu ruwan su da hadisan ƙarya hadisan falalar rajab da ire-iren su falalar rajab magana game da ashura ire-iren waɗannan abubuwa tsawon shekara zaka ji su a bakin malamai suna ainihin kawo su zaka karanta su a cikin littafai zaka ji su ana wa'azi da su a karatuka da ake akan minbari da masallatai da rediyoyi da waɗanda ake ɗauka ake sajjalawa a cikin memory babu inda ba zaka ji waɗannan maganganu ba daga bakin mutanen da ake cewa malamai sannan waɗannan su suka haifar da abubuwa iri-iri na fitintunu da rigingimu da rashin fahimtar tsantsa addini sai ai ta rigima yanzu da malami wani ma'alu suna ne akan carbi yace ai carbi addini ne ai akwai hadisi akan shafa addu'a akan azumin tsofaffi da ire-iren su duk gasu kuma yana tunanin wai shi malami ne na sunna kuma sunna yake karewa duk irin waɗannan babu shakka fitintunu ne da suka faru saboda karancin malamai karancin masana hadisi laqad kanu idza uddu qalilan wa qad saru aqalla min alqalil da idan ana kirga sai a ce ƴan kadan ne su malaman yanzu kuma sun wuce ƴan kadan karanci sai a laliba a gari guda ko a ƙasa guda ko a yanki guda na al'umma babu malamin hadisi kwaya guda kwakwara babu duka ƴan takife ne ba wai babu waɗanda ake cewa malaman hadisi ba zaka san wanda ake cewa malaman hadisi amma wanda ya tabbata da gaskiya malaman hadisi ne nuqat to gaskiya suna da mugun karanci Allah ya sa mu dace. Sai malai yake cewa وقد قال محدث الديار الشامية في عصره العلامة الشيخ برر الدين الحسني رحمه الله سيسر قوم غانا دقون ببما لمي من سنة الشيخ بدر الدين الحسني وان ببما لمن حديثيني أكاس الشام أزاما ننسى يا رسول هجرانا دا شكرا دبو دير داري اكو دا حمسن دا هدو كوتن كوتن شكرا تمانن دا ديوكي نان عايز إن شاء الله ببما لميني وان دي اكي مسنن علمومي نا حديثي دا سورن علمومي كسان كما يد دا معلميس كبار لاباري ينا دا تتشيوا اما بي يوين علموم مسلنش كما دا قسكي عبون دا كفرا غما تارين شيني gaba ki ɗayan kutubu sita ya haddace su yadda kasan dan islamiya ya haddace fatiha haka ya haddace su babban malami ne a zamanin da yake rayuwa Allah ya ji kanshi al-Sheikh Badruddin al-Hasani da yake magana yake cewa rahimahullahu wa radiya anhu fi ma naqalahu anhu al-Sheikh al-Allamah Mahmud Yasin kamar yadda wani mutum mai suna Malam Mahmud Yasin ya ruwaito daga gare shi fi majallatul hidayah al-islamiyya a cikin wata majalla da ake ce mata Majalatul Hidayah al-Islamiyya a cikin bugu na 8 da aka yi mata a cikin shafi na 264 wannan malami Badruddin al-Hasani yace la yajuzu isnadu hadithin li Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama bi halasta adanganta hadisi izuwa ga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ba إلا إذا نص على صحة هذا الحديث حافظ من الحفاظ المعروفين سين كان دا مغانا قرارا وان دا وان مسني دا قد كم مسنا حديثي وان دا يكي سنني يبتو قرارا يكي حديثي يا إنغانتا كيدا كيكي تالبي كومي سوراري كومالمي وان دا با مسنا حديثي با با أسنك أمتأين دوني أتاريكو غنائزن ننك أمتأين مسنا حديثي با Malam Badruddin al-Hasani yace baka da yancin ka ce annabi ya ce kai tsaye sai in kana da hujja karra cewa al-Imam al-Zahabi ko Ibn Hajar ko Ibn al-Mulaqqin ko Ibn Daqiq al-Aid ko Imam Ahmad ko Abu Zur'a ko Nawawi ko makamantan malamai ire-iren waɗannan waɗanda aka san su a matsayin malaman hadisi sanannu masu ilimi masu magana ta ilimi da adalci sai kana da nafsi daga gare shi yace hadisin ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ba haka ba yace bai harasta ka danganta ga manzo Allah ba fa man qala wanda di ya saki baki yi azarbabi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace wa huwa la ya'lamu sihhata zalika min tariqi ahli khuffat tare da cewa bai da wani ilimi na sanin ingancin haka daga daya daga cikin malaman hadisi yushiku an yasduqa alaihi hadithu man kala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nari to gab yake da wannan hadisi wannan wa'id dake cikin hadisin nan ya hau kanshi cewa da annabi yayi sallallahu alaihi wasallama wanda di ya fadi maganar da ban fada ba yace ni na fada to ya jira gidan shi a wuta kai yanzu baka zo na da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba baka zo na da wanda suka zama da shi ba kana nan kana rayuwa bayan shekara 1400 da wani abu sai kai ka fito ka ce annabi ya ce kaza baka san a ina magana take ba baka san da gaske ya fada ko bai fada ba ka fadi wannan magana kai haka kai wannan azarbabin malam Badruddin al-Hasani yace ana tsoratar maka kada ya zama kana cikin mutanen da manzon Allah yake nufi a fadar sa da yake cewa wanda di ya fada abinda ban fada ba yace ni na fada ya jira gidan shi a wuta kar ka zama dan wuta ka ba hankali idan baka san ingancin magana da aka danganta wa manzon Allah alaihi salatu wasalam ba karka danganta mashi ita kai tsaye in ya zama labudda sai ka fada sai ka kawo ta da sigatut tamrid an ce ka ce an ce manzon Allah ya ce alaihi salatu wasalam amma ban san inganci ba ko me zai kaga wannan ma tukuna tun farko kai wane ne a cikin ilimi da zaka yi wannan gidan gidi shi din sai ka bar shi ga waɗanda suke mazuwashi waɗanda suka sani idan kai mai bincike ne sai ka binciko a inda aka yi magana akan shi babu wani hadisi inda yana tadawuli a cikin malamai sai ya zama wani daga cikin malamai ko wasu daga cikin malamai na hadisi suna da magana akan shi inganci ko rashin inganci ya rage in ka iya binciken ka je ka bincika in baka iya ba to hadisin baya daga kai baka daga cikin waɗanda ake sa ransu mu'amalanci shi ina ba ta fahimci wannan hadisi ingantacce ne yana cikin Bukhari da Muslim kai malami ma suna cewa mutawatiri ne gashi na kasa ma da yake cewa muttafaqun alaihi wa huwa hadithun mutawatirun anin nabiy sallallahu alaihi wasallam hadisi ne da yake ko ta ko ina zuwa ga manzon Allah daga manzon Allah alaihi salatu wasalam wa qad uniya bi bayani marra wa min as-sahabati al-allamah ash-shaykh Ali al-Qari fi muqaddimati kitabihi al-mawdu'at al-kubra falyuraja akwai al-imam Mulla Ali al-Qari yayi bada muhimmanci wajen bayani akan sahabban da suka ruwaito wannan hadisi su sama da guda 70 a cikin muqaddiman littafin shi mai suna al-mawdu'at al-kubra falyuraja sai a koma a duba a can a sama sai mala yace falyahdharil khutaba'u dan haka limaman juma'a su ba a hankali wal kuttabu da su da marubuta wal mudarrisuna da malamai masu karantawa wal wa'ab da masu wa'azi su ba a hankali su yi taka tsantsan min isnadi hadisin ila rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama dangane da danganta hadisai zuwa ga manzon Allah sai da amincin Allah su tabbata a gare shi malam ya'lamu sihhatahu matukar ba su san ingancin hadisin ba min tariqi hafidin ta hanyar wani mahaddaci mashhurin sananne min huffaz alhadith daga cikin masana hadisai ba wa alaihim wajibi ne akan su idza lam ya'lamu dhalika idan ba su san haka din ba ba su san ingancin ba an yadhkuru alhaditha su ambaci hadisin ma'zuwan ila alkitab alladhi naqalu minhu zuwa ga littafin su danganta shi zuwa ga littafin da suka kwafo daga ciki ka Tirmidhi wannan sa'i misalan su ce wannan hadisin Tirmidhi ne ya ruwaito shi wannan hadisin Nasa'i ne ya ruwaito shi to abun bakin ciki ma za ka ga in so dangantawan ma ba haka suke ba wannan ya fada sai ya ce a duba mukhtaru kaga udhrun aqbahu min dhanbi kenan sai ya ce a duba tanqihul qawli kaga wannan bai san yadda ake reference ba san bai san yadda ake kawo magana a fada tushen ta ba idan aka ce hadisi a ina yake baka fadan wani littafi wanda shi ma daukowa yake daga wani ko bulugul maram ba daidai bane kace a duba bulugul maram ko riyadus salihin sai dan kana magana da waɗannan zawarawa da ƴan mata na islamiya waɗanda iya abin da suka sani kenan sai kace musu kuje ku duba bulugul maram amma bulugul maram ba masdari bane da ake dauko hadisi daga cikin sa haka riyadu haka duk ire-iren waɗannan littafan a zaka fadi littafi ne wanda yake me shi ya ruwaito wannan hadisin da isnadin sa Bukhari ko Muslim ko sauran kutubus sita ko Masanid ko Ma'ajim ko Ajza ko sauran littafai na hadisi waɗanda suke dauke da isnadoji suke ruwaitowa ina fata mun fahimci wannan da haka da zaran kaji mutum an ce wannan hadisi a ina yake ya ce a duba libabul qauli to wannan gaba daya a cikin libabul jahili yake ina fata mun gane wannan jama'a Allah ya shiryar da mu da haka sai ya ce wa bidhalika yakhrujuna min al-uhda idan mutum yayi haka yace hadisin na cikin muwadda ko hadisin yana cikin sunan Tirmidhi ko da bai fadi inganci ko rashin inganci ba malam Badruddin al-Hasani yace da haka sai mutum ya zama ya kubuta daga ainihin wato Uhda daga a ce alhaki na kanshi amma alladhina yahmiluna bi aidihim al-kutuba allati la qimata laha inda ulama'i al-hadith ash-sharif yace amma mutanen da suke dauko maganganu da hannayensu daga littattafai waɗanda ba su da kima ta ilimi a gun malaman hadisi ka kasirin min kutubil akhlaqi wal wa'azi kaman da dama daga cikin littafan wa'azi da karantar da halaye irin su tanqihul qawli din kenan al muntashira bil aidi waɗanda suka yaɗa a hannayen mutane fala yakfil azul hadis ilaiha baya wadata a danganta hadisi zuwa ga tanqihul qawli ko libabul hadis ko makamantan shi bai wadatu ba saboda dama shi ma littafin bai da wata kima ta ilimi ya daga cikin rashin kan gadan ilimi da zaka gane a malami ka ji ma yana kantar da wannan littafin yana daga cikin rashin cewa bai san abin da ilimin hadisi yake nihi ba kawai shi ma yana yin abin da yaga ana yi a garin su ne ko a kasar su ko a yankin su cewa a karatun zaure ko karatun da ake na ilimi in an zo hadisi to sai a dauko wannan littafin amma duk malamin da ya san abin da yake a hadisi ba za ka taba jin wannan littafin a bakin shi da sunan hujja ba sai da sunan tsoratawa da nuni akan abin da ke ciki na barna da ainihin wato taka abin da nuna mutane shi taka san game da littafin ina fata muna gane wannan malai yace wala yakhruju alqari min adh-dhuri min alwuzri kuma wannan baya fitar da mai karatu daga laifi waɗannan maganganu ya dauko su ne daga littafin A'lamul Islam a cikin shafi na 55 da kuma shafi na 57 ta'alif Muhammad Riyad Al-Malih dukan su maganganu ne na Malam Badruddin Al-Hasani mutumin kasar Sham to kaji maganganun suna da matakar muhimmanci mutane su kalle su cewa ba daidai bane mutane su dinga sakin baki suna fadan hadisi kawai suna cewa daga Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin fira ko a cikin magana ko a karantawa ko a wa'azi ko a hudubar juma'a ko a ina ne in har ta zama zaka fada to ka tabbata kai bincike mai gamsarwa game da matsayin hadisin tun daga wane ne ya ruwaito shi a wane littafi menene matsayin shi wajen inganci ko rashin ingantawa su wane ne malaman da suka fadu wannan inganci ko rashin ingantawa a ina suka fadi wannan magana sai zama kai babu ruwanka kawai baka wuce aikin wato dan jarida mai riwaya abin da ya gani ba na hadisa wa aruddu uhdataha ila nuqaliha ibn tumiya ne yake fada wannan ka duba duk girman ilimin shi cewa duk magana yana mai da ita zuwa ga waɗanda suka cirato ta to ina kuma ga kai ta tsitsin dan islamiya an kwatanta ilimin ka da ibn tumiya akwai abin takeici ka je sallar juma'a a masallacin musulmi ahlus sunna kadir imamun ya ta karkariya ta wannan annabi kariya yana magana akan falalar rajab falalar nisfu sha'ban falalar kaza ranan ne aka enta annabi Allah ya enta Musa daga banu Isra'ila daga Fir'auna ranan ne aka fitar da annabi Adama daga aljanna ranan ne aka yafe mishi laifukan shi kaji maganganu malam wadanda duka a cikin bible suke ana fadan su kuma da sunan musulunci ko malamin ahlus sunna kuka ji wa'azi a radio ana ta yin haka to duk wannan kaga akwai watin akwai al'amari mai ban tsoro a ciki shine yana tabbatar da magana cewa lallai magana da malamin ya farko cewa lallai babu malaman hadisi a wannan zamanin wannan magangan sun yi su kamar shekaru 30 da suka wuce sanda suke taƙi littafin nan to halakenan abin yanzu yafi zama aswa musamman a nan mu yankin mu wanda ba yanki bane da yake da tarihi yake da cultural history na ainihin wato cewa ƙasa ce ta malaman hadisi ba Allah ya shirye da mu sai malai yake cewa wa qala aidan rahimahullahu kuma har ila yau malam Badruddin al-Husaini Allah ya ji kansa yake cewa innal hadith as-sahiha aslun lil ahkam ash-shar'iyya lalle shi hadisi mai inganci tushe ne daga cikin tuwasan da ake kafa shari'ar musulunci akan shi fa yajibu an yanbani al-madhhab alayhi da haka abinda yake wajibi shine mazhabin da zaka bayar fatawar da zaka bayar ya zama ta jingina ne akan hadisin la an yanbani al-hadith sayyi'u al-madhhab kai zama shi hadisin ne yake jingina da mazhabin hadisin shine asali ba wai mazhaba ka ba wai fatawar ka ba da haka ya zama hadisi ne zai zama madogaraka sannan sai ka gina hukunci daga gare shi ba kana da wani hukunci sannan ka ce sai ka samu hadisin zai goye bayan shi laisa wa laisa li adin an yusawwiga sani'ahu hadha bima zahaba ilayhi ba'd al-ulama'i kada wani yace zai gyara irin wannan mugun aiki da ake yi na yada hadisai masu rauni yace zai yi hujja da abin da wasu malamai suka fada min jawazil amal bil hadith ad-da'if fi fada'il a'mal game da hukuncin da malamai suka bayar cewa ya halasta ayi aiki da hadisai masu rauni a cikin fada'ilul a'mal yace li annahum rahimahumullah domin su malaman Allah ya ji kansu da rahama qadishtaratu shurutan sun kafa wasu sharuɗa waɗanda sharuɗan la tatawaffaru fi hadha alladhi yusha'u wa yuza'u min al-akhbari suka ce sun kafa sharuɗa game da hadisai masu rauni da za iya aiki da su a cikin fada'il al-a'mal waɗanda sharuɗan nan ba sa cika akan mafi yawa daga cikin waɗannan hadisai da suke yawo a cikin mutane ma'ana magana da malamai suka yi cewa ana iya aiki da hadisai masu rauni a cikin fada'ilul a'mal ba magana ce mutlaka ba tana da sharuɗa sharuɗan kuma da daman su ba a samun su akan waɗannan hadisan da suke yawo a cikin mutane na farko dai tukunna jama'a magana dangane da aiki da hadisai masu rauni ba zai yi a yi ta ba tare da an yi wasu isharori ba kamar haka na farko zan so ƴan uwa dalibai su koma su tsari kasusuwan da Mala Albani Allah ji kanshi yayi akan wannan mas'ala a cikin karatun tamamul minna fit ta'liqi ala fiqhi sunna domin Mala Nasiruddin Albani yana daga cikin malaman da suka tsaya suka tantance wannan magana yadda ya kamata da irin bayanan da la tajiduha fi ghairi kutubi a littafin shi da dama musamman kaga a cikin tamamul minna din yayi magana
a cikin littafin Asmarul Mustataab fi fiqi sunnati wal kitab nan ma yayi magana akai a cikin littafin Hajjatun Nabi kama rawa Jabir ibn Abdullah da cikin ainihin wato littafin Ad-Da'ifa in ban yi tunawa wajen takhrijin hadisin da aka ce wai manzon Allah alaihi salatu wasallam yana cewa man balagahu anni shay'un duk wanda wani labari ya iske shi daga gare da cewa na faɗi wani abu fihi fadila yaji akwai falala fali akhuz bi kawai dauka ita aiki cewa wai imanan waraja'an ya saki jiki ya sakanga cewa ni annabi ni na faɗa kuma yana fatan ya samu wannan lada idan yayi haka Allah wai zai bashi lada sawabu inda Allah in ma ƙarya ne wanda ya to shi ya jiyo hadisi ne mawdu'i Albani ya takhrije shi a cikin Ad-Da'ifa kuma ka duba Ad-Da'ifa a cikin ko dai mujalladi na 1 ko na 2 kafin a wuce hadisi na 500 to dai takhrijin wannan hadisin bayan da ya bayyana ƙaryar shi ya tsaya yi bayani dalla-dalla akan cewa kaga wannan hadisin ya daga cikin hadisin da yake zama bayan kasancewar shi ƙarya kuma ya zama hujja akan yada ƙarya shine mutane suna amfani da shi cewa ai gashi an ce wai annabi wai ya ce in dai hadisi falala ne to kawai kai ta aiki ba komai Allah zai baka falala koda ba annabin ne ya faɗa ba kaga wannan babu kan tafi irin wannan ina ba da mun fahimci wannan kuma a ce ne baka da kuɗi a account ka ce kuma kawai ka samu wani takardar check ka je banki ka ce a ce to babu komai tunda dai ka zo bara a baka baka da kuma baka aje ba kama ka za su yi ko to ire-iren waɗannan hadisan malama sai Albani ya tsaya da yayi magana kuma sai ya tsaya ya tantance magana akan hukunce-hukunce da sharɗan aiki da hadisi mai rauni wannan sa daga cikin da wannan magana cikin Da'ifa cikin Asmarul Mustataab da kuma cikin littafin Hajjatun Nabi sallallahu alaihi wasallama da kuma muqaddiman da yayi mata talikan da yayi ma ainihin wato talikin shi na tamamul minna ala fiqh sunna sannan magana game da cin me ake nufi ma da fada'ilul a'mal me ake nufi da lafazin fada'ilul a'mal yana daukan ma'ana biyu na farko falalolin ayyuka da kuma ayyuka waɗanda suke na falala da yana iya dauka akwai bambanci falala ayyuka shine sallah azumi zakka biyayya iyaye waɗannan ayyuka addini ne kuma tabbatattu ne a musulunci sai aka samu wani hadisi yana magana akan falalar da ke cikin waɗannan ayyuka to fada'ilul a'mali idan ka karanta shi fada'ilu al-a'mali shine mudafu wa mudafu ilayhi ay al-fada'ilu allati wujidat li'a'malin islamiyyatin ma'rufa ako kuma zaka fassara kuma fada'ilul a'mal daga al-fadlu ragowa aikin da ya zama ragowa ba shine asali ba ma'ana bayan mutun yayi sallah yayi zakka yayi iyaye yayi azumi yayi tauhidi waɗannan sune asalan ayyuka ko ako kuma fada'il irin zikirori qiyamul layli azumin nafila rintse ido cire datti daga kan hanya waɗannan falaloli ne to fada'il fada'ilul a'mal ayyuka wanda suke ƙari akan asalin ayyuka mun fahimci wannan to wanne ma ake nufi tukunna shine matsalar tukunna wanne ma ake nufi shin falala wato aiki da hadisi mai rauni wanda ya kawo falalar sallah ya kawo falalar azumi ya kawo falalar zakka amma shi yana da rauni duk da asalin aikin ya tabbata ko kuwa aiki da hadisi mai rauni wanda yazo ya kawo wani aiki da za a yi ƙari akan irin waɗannan aikin sannan kuma ya ambaci falalar shi tun daga nan suka yi sabani kowace magana akwai da suka goyi bayanta akwai wanda suke ganin fadail a'mal na nufin ayyuka waɗanda suka tabbata sai zama kuma ga falalar su misali a ce sallah asuba tabbatacciyar ibada ce ko sai wani hadisi ya zo ya faɗi wata falala ga mutumin da ke kiyaye ta sai zama hadisin bai inganta ba to yanzu za ka yi aiki da wannan hadisin ma'ana kana yin sallah asuba kuma kana sa ran wannan hadisin ka ci moriyar shi duk da bai inganta ba to magana ta ɗaya kenan ko kuwa wani hadisi da zai ce wanda duk ya tashi cikin dare ranar kaza ga watan kaza yayi sallah raka'a kaza ya karanta abu kaza iri kaza a raka'a ta kaza da kaza yana da lada iri kaza da kaza kaga wannan gaba ɗaya shi kanshi aikin ƙari ne akan asalin aikin da aka sani na ibada to malamai sun buka kata zuwa ga wannan nabi akan cewa shi ake nufi da fadail al-a'mal wato ayyuka waɗanda suke ƙari akan asalin wajibai da farilloli amma ya zama dama can fil jumla shine wannan aikin dama akwai shi a matsayin samfur na ibada shine kamar da ake yin azumi a matsayin ibada ake biyayya iyaye ake sadaka karatun alqur'ani a sallar dare da makamantansa dama akwai abin da ya tabbatar da su a matsayin ibada to sai kuma a samu wani hadisi da yazo yana fadan wata sura ta musamman ta irin wannan aikin shine ƙari akai kamar dai azumin rajab din nan misali da makamantansu ina fata mun fahimci wannan to yawa kamar kar da sutul waqi'a ba cewa yana raba mutane da talauci da makamantansu da ire-iren waɗannan suna nan da yawa burjik to ire-iren waɗannan maganganun jama'a suna buƙatar mutum ya koma ya saurari waɗannan kasusuwan na malam Muhammad al-Awwal Adam al-Albani rahimahullah sannan yana da buƙatar dalibai su sake karanta wannan muqaddima ta littafin ainihin tamamul minna fi ta'liqi ala fiqhi sunna da sharhin nuzhatun nazar da nukhbatul fikr nuzhatun nazar na Ibn Hajar al-Asqalani Allah ya ji kansu da rahama waɗannan maganganu idan karanta su za ka ƙara-ƙaran bayanai na ka'idojin cewa su kansu malaman da suka yi magana akan halaccin aiki da hadisi mai rauni a cikin fadail al-a'mal to su da kansu sun bayyana sharɗan waɗanda in ka kalle su da kyau sai ka ga kawai suna yin maganganun ne dan dai kawai kar su saba wa magana kai tsaye galibi abin da aka fahimta daga maganganun su shine kamar Ibn Hajar ya taso malaman shi su Bulqini su Ibn al-Mulaqqin da makamantansu suna bada fatawa akan halaccin aiki da hadisai masu rauni da ya ga haka kada yayi ya tunkare su da raddi kai tsaye sai ya saka wasu sharuɗa wannan kalle sharuɗan kai kamar ya musu raddi ne amma cikin hikima dan sharuɗin yana nufin gara ma baka yi aiki da hadisin ba za mu kanta sharuɗa annan zaka ji su zaka ga to me a ciki kenan me ya rage an ce kada kai aiki da hadisi mai rauni sai ya cika wannan sharuɗa daga sharuɗan an ce na farko ka dauka ba addini annabi kake yi ba sallallahu alaihi wasallam kana yin wani abu ne kawai da ka san asalin shi ba an ce kuma kar ka karantar da kowa wannan abu a matsayin addini sannan kuma an ce dole ya zama yayi indiraji cikin wani abu wanda yake da asali to daman yana da asali ba ruwanka da wannan rushe mara kyau sannan kuma an ce ba shari'an manzon Allah kake yi ba kanka kudurci shari'an annabi kake bi to me kake yi kenan ka zama dan mushin kenan ina ba ta mun fahimci wannan to da ka sai ga bai da wani amfani amma haka ake gwagwarmaya da mutane ake rigima da su kuma ana rigima da su akan su suna aiki da hadisai masu rauni ne ma dan su shar'antawa mutane shari'a wacce take sabuwa ba a san da ita ba ba wai a cikin fada'ilul a'mal din nan ba suna aiki da hadisai mai rauni su kawo abu karara wanda dabu can babu shi a cikin addini sabo ne karara ba shi da asali sai hadisi mai rauni wanda wannan ya daga cikin usulul bid'a daga cikin abubuwan da suke kawo bid'a a cikin addini shine kamar yadda Albani ya faɗa a cikin littafin shi na Akamul Janayiz can ƙarshen inda yake magana akan bid'a yace kullu ibadatin lam ta'ti kayfiyatuha illa fi hadithin da'ifin aw mawdu duk wata ibada wadda ba a samu yanayin da za a yi ta ba sai a cikin hadisi mai rauni ko hadisi ainihin wato na ƙarya karanta littafin tabyin al-adab fi hadith rajab na Ibn Hajar kaje da yake magana yana cewa Allah har kunya yake ji in yanzu ana faɗan wasu hadisai kaji an faɗi hadisi an faɗi falala wata kitabu kama da almara wani ɗan ƙanƙanin aiki a ce duk wanda ya yi shi za a ba shi gida guda 70,000 aljanna kowane gida akwai ɗaki 70,000 kowane ɗaki akwai gado 70,000 kowane gado akwai hurrar aini 70,000 a wajen ma tun na zarin ya ce irin wannan hadisan shi kunya masu ke ba shi kuma wa'azi yake da su Allah shi kyauta Allah ya sa mu dace ya kamata mutane suke yi hadisan ƙarya jama'a ba ayyuka ne waɗanda suke na malamai ba a ƙyare malaman tirmi su ne suke cin abinci da su amma malami na gaske musamman ahlus sunna bai kamata a same shi da wannan ba kuma alhamdulillahi daga cikin malaman da ake cewa malamai malamanmu na salafiya su kadai aka sani da wani takazzan su malam Nasiruddin al-Albani su ainihin Jamaluddin al-Qasimi da ire-irensu su Ahmad Shakir wanda suka rayu a wannan zamanin nan a kuma nan kasar irin su babban malamanmu malam Awwal Albani rahimahullah babu wanda ya kai shi taka tsantsan a cikin malaman da muka sani a nan kusa waɗanda ba sa faɗan hadisi sai sun tantance shi da haka in ya faɗa kowa yakan je natsuwa akan cewa lallai wannan hadisi ingantacce ne insha Allah abinda bincike take kenan akai haka sauran malamai waɗanda Allah ya musu wannan ainihin gamda kasar din irin su mallam Ja'far Mahmud Adam Allah ya ji kanshi da gafara wadannan malaman an san su akan manhajin da suka bi manhaji ne at-tasfiya thumma at-tarbiya 'ala al-musaffa ba za ka zo ka dinga daiwa mutane duk hayanin da kaje ka tarar a cikin littafin taqihul qawli ko littafin can iya ulumuddin na gazali kaje ka debo tarkatarka kai ta surutu kamar famfo ya fashe ba kai ma baka san ina maganganun suke game da inganci ko rashin shi ba wannan ba ilimi bane wannan surutu ne kawai labari ne jarida ce ilimi so ake sai ka taci abin da zaka faɗa wa mutane sai ka ainihin tantance abin da kake faɗa gaskiya ne iyakar iliminka inna ma ya zama koda kuskure ya faru to ya faru ne saboda dan adanci gazawa ko iya abin da ka sani kenan amma ya zama da gangan kawai magana kake faɗa kawai da kajita kaje wani yana maka labari inda ka san yana tsaye aka aikata abin ya faru ce akai kaza akai kaza akai kaza kuma sha bai san ingancin shi ba Allah ya shirye da mu shine sai yake cewa walaysa li ahadin ko sai ce na'am faqad nasal hafiz ibn hajar fi ma naqalahu anhu as-sakhawi fil qawl al-badi ibn hajar al-asqalani ya fada a cikin magana da babban dalibin shi al-imam as-sakhawi ya ruwaito daga gare shi a cikin littafin al-qawl al-badi a cikin shafi na 195 ala anna shart al-amali bil hadith ad-da'if thalatha cewa akwai sharuda guda uku dangane da aiki da hadisai masu rauni al-awwal sharadi na farko muttafaqun alayhi sharadin da kowa da yayi wannan magana ya goyi bayan sharadin wa huwa shine an yakuna al-hadithu ghaifu ghaira shadidin na farko ya zama raunin ba mai yawa ba ya zama irsali ne ko ainihin makamancin shi fa yakhruju man infarada min al-kazzabina wal-muttahamina daka dole abtar da hadisan da makaryata da kuma waɗanda ake tuhuma da ƙarya suka kadi da ruwaito su wa man fahusha ghalatu da kuma mutumin da kuskuren shi ya zama yayi yawa banda irin waɗannan hadisan wasani sharadi na biyu an yakuna mundarijan tahta aslin am ya zama yana fadawa karkashin wani asali sananne na addini fa yakhruju ma yukhtara'u bihaisu la yakun lahu aslun aslan da haka yana fitar da abinda ainihin wato ya fadi yake an kirkiro shi ne ta yadda bayi da asali kwata kwata a cikin addini misali anan shine charbi charbi bai da wani hadisi bai da wata bai da asali a cikin addini a ce ga wani nassi da ya bayar da cewa ana amfani da charbi wajen tasbih bai da wannan sai hadisi wanda suke masu mugun rauni to wannan babu yadda za a yi shiga cikin wani asali haka shafan addu'a bai da wani asali a cikin addini duk hadisan masu rauni ne gabaki ɗayan su amma ya shafan fuska da addu'a ko shafan fuska da addu'a bayan an gama da ire-iren waɗannan ba su da wani asali babu wani asali da su karkashin shi dan asalin abin da ya kawo sa matsayin shari'a bai inganta ba haka irin yawo da sanda da tunanin cewa sunna ne duk ire-iren waɗannan as-salis sharadi na uku alla yu'taqada inda al-amali bihi thubutu kada mutun ya kudurta cewa lalle sanda zai aikin nan kai ya kudurta cewa wannan abu ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam لله ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله دان كاي دنganta wa manzon Allah abinda bai ambata ba shine in an ganka kana yi kai ma kana yin kan tafi ne musu ma asara alga ta malam me yasa kake haka ce to wallahi ga dai muna muna dai yi dai Allah dai ya samu dace ba an ce hadisi bane kace a a ba ni dai to ban dai fada ba dan ganka danganta wa manzon Allah abinda bai fada ba to yanzu wannan sharadi me yasa kaje kana aiki da abin kamar a ce ne kaje kana so a baka takardar digiri a jami'a Ahmadu Bello kuma kai karatu ba shikenan sai mai bada takardar yace maka to bari mu rubuta maka jabu ka tanan kowa na gani jabu ce in kaje in an ansa to in ba ansa ba ba ruwan mu in an kama kai ka jiyo mu rubuta maka jabu za mu rubuta cikin ta cewa wannan jabu ce kana ganin zaka yi da baka wannan takardar digirin ba zaka yi da ba ko haka koda kudi ne a ce ga su jabu ne kana ji kana gani ko ruwa ne za a baka sha ce to amma yana da guba in ka ga kishin ya fi damun ka fiye da rayuwarka to sha shine ma'ana abu wal akhirani wadannan sharuddan guda biyu kun ji na farkon ya ce muttafaqun alaihi ko kowa ya faɗe shi daga cikin malaman suka wannan sharuddan sai ya ce wadannan na biyun na ƙarshe dukannin su guda biyu an ibnu abdussalam arwato su daga malam izzuddin dan abdussalam wa ibnu daqiq al-aid da kuma malam ibnu daqiq al-aid wal awwal wancan na farkon نقل العلائي الاتفاق عليه الحافظ العلائي يا شراتو cewa malamai sun hada akan na farkon cewa kada raunin ya zama mai tsanani ya zama rauni ne wanda yake dan kankani
malai yace kan taltafin al-ajwatul fadila a cikin shafi na 43 zuwa da 4 na ainihin al-laknawi bi tahqiqil ustad abdul fattah abu gudda ina fata mun gane wannan sai malai yake cewa su malan suka ce wala tantabiqu hadhihi shurutu ala kathirin min al-ahadith allati yushi'uha haula'i wadannan sharadin da ake magana ba sa tabbatuwa akan da dama daga cikin hadisan da waɗannan malamai da masana da makaranta da masu huduba a juma'a da masu wa'azi da marubuta suke yadawa sam ba sa shiga wannan sharadin fa inna minha ma huwa mawdu'un dan zaka ji mutun yana yada hadisin da yake na ƙarya ne ƙarara la yahillu zikruhu illa ala sabili at-tahdhir minhu wanda bai halasta ka ambace shi ba sai dan ka tsoratar daga ainihin wato mun ka tsoratar game da amfani da shi wa minha ma huwa sharidul da'f daga cikin sa akwai wanda yake da rauni mai tsanani li fushi ghalati rawihi saboda tsananin kuskuren da mai riwaya shike tare da shi wa minha ma yata'allaqu bil halali wal haram akwai wanda yake da alaka da halastawa ko haramtawa wal aqaid da aqidoji wal ahkam da hukunce hukunce wa minha ma la yandariju tahta aslin min al usul al amma daga cikin su akwai wanda baya shiga karkashin wani asali daga cikin usul sanannu bal hiya munaqiratun laha zaka taran ma suna yin watin suna sabawa da usul ne walil adilati sahiha kuma suna sabawa dalilai wanda suke masu inganci ala annahum hina yasirduna tilka al ahadifa fi khutabihim kuma sa'annan su malaman sa'ad da suke kwararo waɗannan hadisai a cikin maganganun su na hudubobi wa durusihim da darussan su la yushiruna adna isharatin ila da'afiha ba sa yin ishara koda mafi karanci zuwa ga rawanta koda da ruya ba sa ishara kawai za su kawo su ne kama annaha ahadith sahiha wa sabita bal yarawunaha wa ka annaha min as-siha suna ganin su agun su wannan hadisan kamar ingantattu ne allati la sha'ibata waɗanda babu wata matsala fiha a cikin su famin aina lissami'i an ya tabayyana lahu da'afa to ta ina ne mai saurare zai gane raunin waɗannan hadisai hatta ya taqida inda al-amali biha subuta hatta la ya taqida inda al-amali biha subuta ballantana ya kasa yaki ainihin kudurce cewa sun inganta a lokacin da yake wato zuwa aiki da su malaman da suka gaya mishi ba sa ishara zuwa ga raunin kwata kwata to ta yaya ne ya samu kanshi a cikin wannan sharadin na cewa san da yake aiki yana kudurce cewa abin bai inganta daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama a kasa shine malai yake cewa wa qad ishtarata al-muhaddisu ash-shaykh Badruddin al-Hasani rahimahullahu fi jawaz al-amali bil hadith ad-da'if fi fada'il al-a'mali shartayn yace wancan malami Badruddin al-Hasani Allah ya ji kanshi da rahama ya kawo sharuda guda biyu dangane da hukuncin aiki da hadisai masu rauni a cikin ayyuka na falala al-awwalu na farko yace adamu isnadu lafzihi ila an-nabi sallallahu alaihi wasallama bashi yuwa a danganta wannan lafazi ga manzon Allah wasani sharadi na biyu Allah ya khalifa ma fihi min hukmin hadisan sahihan aw hukman ma'rufan kada abinda ke cikin wannan hadisi na hukunci ya sabawa hadisi sananne hadisi ingantacce ko hukunci sananne duka da sharadan irin waɗanda aka ambata ne suna bambanta ne kawai wajen lafazin to kaji wannan magana kenan dangane da inganta hadisai da raunata su kar mu manta muna magana ne a cikin abinda suka faɗa na ainihin wato manhajut tahqiq a cikin gaba ta uku da suka yi magana akan cewa sun bayyana ingancin hadisai ko rashin ingancin su sun takaito akan bayyana matsayin inda za a samu hadisin idan na Bukhari da Muslim ne sun kuma yi kokarin fitar da hadisan daga mazan din su da kuma kokarin tantance inganci ko rashin inganci musamman ga hadisan da suke bukatar shawahid sannan sune suna kawo maganganun malamai masana hadisi to anan ne suka yi wannan dogon bayani dangane da mas'ala ta shafi ingantawa da yada hadisai masu rauni da kuma yadda ya kamata a mu'amalanci aiki da hadisi mai rauni in ma har za a aiki da shi din sannan sai ya ce thumma raqamna an-nassa wa fassalnahu sannan mun yi ma wannan nassi littafin mun mishi lambobi mun yi dalla-dalla da shi zaka ga akwai lambobi da aka mishi da kuma tafsiri aka rarraba shi zuwa faqara-faqara da makamantansu wa wazza'nahu tawzi'an fanniyan
mun raba shi zuwa gaba gaba irin rarrabawa take ta dace da yadda ake aikin buga da tafai wadda batna bishakli ma yashtabihu min al-alfaz suka ce mun yi wasali ta hanyar amfani da alamun wasali su fataha da kasara sune bishakli akwai dabt bil huruf to wannan bishakli mun yi wasali ta hanyar amfani da wasu sura ga kalmomi da lafuzan da zasu iya rikirkicewa wal mawadi da kuma garuruwa ko wurare ko kasashe wal kuna da alkunyoyi abuwa ne ko ummuwa ne wal asma da sunayen mutane a wanda zasu iya rikicewa daga cikin wannan da an musu wasali wa sharahna ma jaa fihi min gharib al alfaz kuma mun yi sharhin abin da ke cikin wannan littafi na lafuzza waɗanda suke ainihin wato garibai waɗanda ba a san su ba ba a saba amfani da su kullun kullun ba min ghairi basdin wala ishabin ba tare da mun fadada ko mu cika surutu ba wa allaqna ala mawadi'a kuma mun yi tsokaci a wasu wurare minhu a cikin littafin bima yastakmilu maqasida da abin da zai cika burin mai littafin da manufarsa wai waddahu maramiyahu da abin da zai bayyana abubuwan da ke ishara zuwa gare su wai yassir lintifa'a minhu kuma zai ƙara sauƙaƙa cin moriyar littafin wa ma warada fihi min ayatin wa ahadifa qawliya duk abin da yazo na ayoyin alqur'ani da hadisai waɗanda suke zantuka ne kaman addu'o'i da ainihin zikirori faqad dabatnaha bishakli alkamil mun musa cikakken wasali dan a karanta su daidai walam nakhul taliqatina hadhihi min tawjihi naqadatin lilmu'allif ce waɗannan taliqa din da muka yi ba su tsiraita daga ainihin fuskantar da wasu cin gyara da muka yi mai littafin ba fi ma yuzannu annahu akhta fi game da abubuwan da ake tsammanin yayi kuskure a cikin su akwai kurakure na ilimi akwai kurakure na fatawa akwai kurakuren da suka faru na wahami zamu zo mu zamu in sun yi ishara zamu ishara akan wasu abubuwa din da gaskiya wannan itinawa kai tsaye shine mas'ala dangane da tilsatul istiraha waɗanda suka dade suna zuwa katukan mallam Albani Allah ya ji kanshi za su yi tuna a karatun sifatu sala an yi dabdala sosai akan wannan mas'ala can da kenan 1996 kuma makamanta haka game da irin kuskuren da Ibnul Qayyim yayi wajen cewa tilsatul istiraha ba sunna ce mustahabbiya ba ya kafa hujja da cewa saboda bata zo a cikin dukkanin hadisan da suka yi bayani akan siffar sallah ba kawai sai ya ce zuwan ta kawai a hadisi daya ko biyu bai nufin wannan sunna ce mustahabbiya da Albani zo gurin ya ce wannan akwai abin mamaki a ce irin Ibnu Qayyim ya faɗi wannan magana tare da cewa dukkanin sunanin mustahabbai dabi'a suke nan ba su zo a cikin dukkanin hadisai ba babu wani hadisi kwaya daya da ya suranta suran sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama 100% wani hadisin yana faɗan kaza ne wani ya faɗa kaza idan ko maganganu daga Ibnu Hajarin da wasu malamai ya tantance waɗannan maganganu da wahami da yayi har ila yau dangare da wato tafiya sujuda inda yace tafiya sujuda akan gwiwa ne saboda hadisin da yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana mutumin da zai tafi sujuda yayi irin tafiyar yayi irin sunkuyen da raƙumi yake yi kuma sai yace dan shi raƙumi yana sunkuyawa ne da gwiwoyinsa to gwiwoyin raƙumi kuma suna kafa gaba ne suna jikin hannun shi sai Ibnul Qayyim ya samu rudani yace hadisin ma mutaribi ne da haka sai yace a tafi da gwiwa kawai ta kafa yayi wasu maganganu wanda suke rudaddun maganganu ne dan adanci ya same shi Allah ya ji kanshi da gafara to ire-iren waɗannan da zaka ga tambihi za a yi akan su ba tare da an ci mutuncin shi ko an kyare shi ba dan baya cikin manhajinmu na salafiya kyara ko cin mutuncin malami ko da dan tatsi ne balanta na bujin malami irin wannan ina fata mun gane wannan shine sai yake cewa zamu ainihin yi mushi ire-iren waɗannan gyare-gyare fa innahu rahimahullahu kad sarraha fi kitabihi hadha bi annahu lam yaqsid min ta'lifihi nusrata madhhabin min madhahib al-a'imma domin ya fito ya fada karara a cikin wannan littafin nashi cewa bai rubuta shi dan ya goyi bayan wani mazhabi daga cikin mazahib na malamai ba wa inna ma qasada bihi majarrada hadiyyi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yace yana nufin tsantsagwaran shiriyar manzon Allah ne alaihi salatu wasalam fi siratihi game da tarihi rayuwar manzon Allah alaihi salatu wasalam wa aqdiyatihi da ainihin alƙalancin manzon Allah alaihi salatu wasalam wa ahkamihi da hukunce-hukuncen da manzon Allah ya bayar na addini fala dayra alaina idza khalafnahu suka ce babu wani matsala akan mu idan muka saba ma wannan malami fi ba'd ma zahaba ilai akan wasu fatawoyi da wani tarjihi wanda ya zaba idza kana man tahaina ilai huwa sahihu alqawiyyu sadid idan ya zama abinda mu muka zaba wanda ya saba wa nashi shine ingantacce shine mai karfi shine akan hanya lianna zalika mimma yasurruhu wa yurdihi domin wannan zai mishi dadi wannan zai kwantar mishi da hankali duk malamin kwarai ba gina wa mutane girman kanshi yake yi ko mazhabin shi ko ra'ayoyinsa ba zai gina musu girman hujjojin ne ta yadda zasu tamar duk inda suke tafiya suna bin hujja ne qur'ani da hadisi ingantacce da maganganun magabata na kwarai idan ya gina su akan haka sai ya zama a cikin tafasil na abubuwan da ya fada ko ya aikata ko ya bada fatawa sai ya samu kanshi a cikin wani kusuri ko wahami ko rafkannuwa ko mantuwa ba za su bi shi akan wannan ba sai su gyara su bi abin da yake shine asalin da ya kafa su akai idan ya ji labarin haka dadi zai ji zai ga cewa lalle sun dauki hannu ko yana duniya ko yana lahira zai ji dadin haka da suka yi yana daga cikin alamar malami na Allah ne kaga baya gina wa dalibai girman kanshi ina gina musu girman addinin musulunci ne girman hujjojin da ake kafa hujja da su a cikin addinin musulunci amma duk malamin da yake so ya zama shi kawai a dinga ganin girman shi shi za a dinga mutuntawa kamar yadda kamata a mutunta na so shi to wannan alama ne akan masoyin zuciya ne baya so ya jona mutane kai tsaye da tushen bayane na gaskiya ina ba ta fahimci wannan to irin wannan shine idan an saba mishi za a iya rigima da shi daliban shi wanda suke bin shi akan wannan son zuciya za su ce an saba wa limamin mu an saba wa malamin mu wallahi ba a isa ba za a yi rigima su fara kyaran mutane suna aibata su so dan saba wa malamin su ko kungiyar su ko fatawar su ko mazhabin su ko kuma abin da ma kai suka saba da shi ba su ma san meye ba fatawar su ce mazhabin su ne ba su ma sani ba kawai sun saba da shi ne sun tashi sun ga ana yi randa wani yazo ya ce ba haka ake yi ba sai su tada fitila misali yanzu malika wannan da suke cewa kansu malikiya a kasar nan wanda suke maulidi maulidi ba fatawar malikiya bace malama malikiya sa daga sunan suka fi kowa kyamar maulidi a cikin tarihin addinin musulunci karanta koda nan kurkusa sharhin ainihin wato sharhin littafin lawli lisani muktasar nakhashi har sai dai magana akan cewa idan mutun ya bada wasiya cewa in ya mutu a dauki kudin sa a yi maulidi yake ba za a cika ta ba saboda wasiya ce ja'ira dan maulidi ba addinin annabi bane a cikin malikiya kaga ashe ba fatawar su bace ma ba ma fatawar malikiya bace amma ana tutiye malikanci kuma ana rike wannan fatawa wannan cewa sai a yaki a Kano har gidan radio aka kona saboda wani malami ya shiga Dr. Sani Umar Rijallemu ya shiga yayin maganganu na ilimi tsantsar ilimi kawai cewa kaza ne kaza ne kaza ne ya kawo maganganu sai da aka kona gidan radio Freedom shekaru wajen biyar kenan bayan yanzu ko aka ta rigima wai ya soki maulidi kaga irin wannan rashin kan gado ne shine misali akan cewa ba ma fatawar mazhabin su bace fatawar wasu wanda suka fi su lalacewa ne ina ba ta mun fahimci wannan Allah ya shirye da mu to dan haka babu laifi dan ka saba wa malamin da ya karantar da kai ko ka saba wa malamin da kake karanta littafin shi idan ya zama akan bayani ne na hujja da ilimi abinda binciken ka ya tike ka saba kai kuma ya zama kana da wannan ahaliyar shine mustawanka na ilimi ya kai ka iya yin haka ba dan jigari-jigari bane kai ba dan takife bane ba dan ma habba wa dabba bane ya kamata mu fahimci wannan dan kai kana kantar da bulugul maram a angoku karka ji wannan magana ka zo ka ce to ni ina ganin wannan hukunci da Ibn Hajar yayi gaskiya ba yanzu da shi ba a wannan ya kamata a mata aziri gaskiya kaji kai ka tara wasu ƴan mata da zawarawa saboda ba su san halin duniya ilimi take ciki ba a wani lungu anguwa an baka wani garejin mota kai ka zo ka ce kai ma malami ne eh kai malami ne a wannan lungu taka kai iya malata ta shafi wannan lungu shine koya musu ta da baki da fasara in kai iya wannan iya mutuwar ka to ka kyauta domin laqad ahsana maninta ila ma alima ina ba ta mun fahimci wannan baga Abubakar Imam ba a cikin ruwan bagaja mudhammata iya ka karatun kenan kowa ya haddace to shi ma iya abin da iya kenan to dan haka amma ka zo kana dauko kana sharbota da zaka ji mutun ne saboda kai an bashi last speaker wallahi abun akwai ban tsoro wallahi wani abun kai zaka ji gaban ka na faduwa saboda kai an same last speaker a wani masallaci an ce shi ma malami ne sai dauko wata balwa amma mas'ala wata ke malaman duniya ma suna kauranta malamai waɗanda ake jin labarin sa ilimi a duniya suna takatsantsan wajen magana game da ita suna yi suna cewa wallahu alam ina dai ganin kaza suna kallon gaba suna kallon baya kawai shi sai mata ya tinkare ta kawai yayi ta saddi akan ta kuma ya faɗi wata magana wanda kawai inda aka san abin da ake a ilimi ne in ya faɗa kawai dariya za a mai amma saboda ba a san abin da ake a ilimi ba a nan kasashen galibi kawai ana yin abun ne a matsayin local setup, kowa local champion ne a lungun su, kawai shikenan sai ya fada ya wuce. Idan yaje inda ake magana ilimi aka ce maimaitata, wala ba zai fada ba kuma. Zaka ji mutum kawai ya tinkari mas'ala, sai an kawo mana dalilin da yace kada ya azumi ran asabar. Yana fada wannan a lungun angosi ne. In ya fito fili ba zai fada wannan magana ba. Dan an ce mishi zo ka bata mana da lecture akan mas'ala game da azumin asabar. Kai tarjiya ilmanci, je ka rubuto ka zo ka gabatar. Bai san mata ya zai fara ba. Wala bai ma sani ba, amma zai fito faɗo wannan magana ya buga tebur ya shiru. A mai kabbara. Allah shi kyauta. Saka mutane su daina bari mabiya suna rudar su. Kar ku kare bari kuma ta ka kwalo ta daina rudar ka. Babu abin da sa ka gane alƙadarin ka shine in kana yawaita karatu da bincike da nazari da sauraron malamai da karin tarihin malamai, to sai ka dinga aunawa ka kai to ka kai ire-iren waɗannan. In yanzu ka san wane ne Ibn Hajar a tarihance a ilmance, ka karanta littafan shi ka san yaya suke. Ka san wane ne Shaukani a ilmance a tarihance, ka karanta littafan shi ka san meye a ciki. Ka san wane ne Ibn al-Mulaqqin, wane ne Zahabi, wane ne Ibn al-Qayyim, waye Ibn Taymiya, wane ne Majduddin Ibn Taymiya, Ibn Taymiya al-Majd kakan kenan, wane ne al-Imam al-Ala'i, wa ake ce ma Abu Dawuda, in an fadi Imam al-Tabari me ake nufi? Tabaran ya kake jin sunan shi me matsayin shi a ilimi? Waɗannan idan ka iya mutaba'an su waye su, kuma ka ji a rayuwar su ya suka lankwasar da kansu, suka nuna su ba wata tsiya bace, sannan yaya suka mu'amalanci mas'aloli irin waɗannan, sannan ka karanta littafin su ka ji abin da ke ciki, sai ka kwatanta da kai kuma to abubuwan da kake ganin ka iya, zauna da kanka ga kanka wannan karatun ta natsin, to hala in ka kai haka sai ka gane alƙadarinka. To amma saboda matsalar shi ne mutane ma ba su sanin waɗannan abubuwan, ba su tashi wa kansu hukunci. Kaga a cikin karatun boko na zamani da yake ana irin wannan hukuncen, kowa ya san kimarsa. In ka shiga cikin mujtama na university, za ka kowa ya san matsayin shi, babu wanda ya isa rena wanda ya san yafi shi, saboda kowa ya san ga iya inda zai iya tsayawa wa ya kifa inda amri. Amma a cikin gari da yake an ba abun ashwa'i, kowa na iya rigimar da ya ga dama. In aka ce wani professor ne a cikin jami'a, kai da kake undergraduate ko kake da wani dan miskinin matsatsinka, baka san yana magana ka sa baki ba. Kai wani ma doctor ne bai san idan professor suna magana ya sa baki ba, dole sai ya jira an ba shi izini, kuma an ba shi izini ma zai ga kawai sai ya ce ni ban da wata magana. Yes, in aka ce ka zo ka gabatar da takarda a gaban su, ai kai kana can a garinku principal ne mahala a garinku a education, ka zo kana yin masa da education, idan suka zo suka maka zuru haka da gilasan su, sai ka ji gaba ɗaya ka yi maka fitsari a wandanka. So duk abin da zaka faɗa kallon ka kawai suke, ba haka bane? Duk wani sutu zaka kallon ka kawai suke. Idan sata bayane kai kana gama sata bayan wani zai ce maka ga inda suke kawai, wannan wanda kuma maganganu wane ne? Sai gaba ɗaya mutum jikin shi ya sanyi, kaga gaba ɗaya mutum ya jike ko sanyi ake. To da za a ce irin waɗannan masu karambanin a fara yin semina ta malamai, a ce to yanzu jama'atul nasar Islam sai kamata su dinga yin wannan abu, su ce a zo a yi semina akan wannan magana, a su ba da topic, duk a gayyaci duk wani wanda ke ganin shi malami ne a gayyace shi, in ya amsa gayyata shikenan ya zo ya gabatar da paper shi, ya zo ya rubutu a ilmance ya faɗa ya kawo hujjoji, malamai ƴan uwan shi da sa'o'in shi da wanda suka wuce shi su mai tambayoyi su nakasa shi. Haka ake ilimi a duniya a kowane fanni, amma a Najeriya fa ba a yin wannan, saboda Najeriya ita wata ƙasa ce ta musamman bi kullil maqayis. Allah ya shirya da mu, dan haka ga fauda ta yi yawa har ma sai ka rasa waye ma malamin waye jahilin, ka rasa waye wanda mutane suke magana waye ke faɗan gaskiya waye ba yake faɗan gaskiya ba, wato a ƙasar nan kai sa'a ma Allah saka kana gane meye gaskiya. Saboda duk wanda zaka ji ko zaka ji shi yana so ne yanzu ya kafa nashi campaign din, ya kafa nashi mazhabin ko nashi tunanin, yana so kuma yana wannan kadai ne gaskiya. To idan ba kana da techniques na gane asalin gaskiya ba, sai ka gane ne ma ya jaka. Duk da aka ga mutane ba waɗannan addinan ƙaryan ga sunan iri-iri, Allah shi radda mu. To shi ne malai yake cewa fa innahu rahimahullahu lam yakum yata'assabu, domin shi Ibn Taymiya Ibn al-Qayyim Allah ya ji kanshi da gafara bai kasance mutum ne wanda yake da ta'assubanci ba, li madhhabihi alladhi daraja alayhi, ga mazhabin shi wanda ya ainihin wato ya koyi karatu ya taso a cikinsa, wa huwa mazhabul imami ahmada, shi ne mazhabin ainihin wato hanbaliya, ba hanbali ne kasar su ta Dimashq, malamansa da wanda suka koya mishi karatu za a iya cewa ma ya gaji mazhabin daga gun baban shi da malaman shi, amma ba mutun ne wanda yake da ta'assubanci yace duk abinda Hanabila suka faɗa dole akan shi za a kwana, akan shi za a tashi ba. A'a, malami ne mai kan gado wanda ya san ya kamata cewa ai ta haƙiƙin maganganu, ko malami ne wanda yake mujtahidi wanda yake ainihin wato mutaharrir, ya riga ya yanta kanshi daga duka wasu wani dabaibayi, wani kaidi na taqalidanci, da haka yana mu'amalantar nasu shine ya tantance bayanai. Ina fata mun gane wannan. Bal kana yunaddidu bit taqalid al a'ma, ya kasance yana kwankwasan irin makahon bi da ake wa malamai, wat ta'assubi al mawruth, da kuma ta'assubanci wanda aka gaje shi, wa yad'u ila im'an an nazari fil umuri allati ikhtalafa fiha al a'imma, yana kira izuwa ga tsaya a natsu ayi duba da bincike dangane da al'amuran da malamai suka yi sabani da su akan su, wa ashabil madhahib al muttaba'a, da kuma ma'abuta mazhabobi waɗanda suke ana bin su, sune tun daga kan Hanafiya, Malikiya, Shafi'iya, Hanabila da ire-iren su. Malami in ya kai malami baya takaituwa da mazhaba kwaya daya, dan zai zama ya kuntata wa kanshi ne, kamar dan kasuwa ne a ce ya kai dan kasuwa, ya kai ya kawo, amma kuma abu kwaya daya kawai yake sayarwa. Ga abubuwa nan masu kawo riba iri-iri, ba shi yiwa, ba shi yiwa ga wani yayi kuɗi da sai da a ce gaba ɗaya gora kaɗai aka san shi yana sayarwa tun da ya fara kasuwanci shekara 30, dole sai ya gwada sai da wani abu, ba haka bane? To haka a ce mutum malami amma ya zo ya sashi kanshi a cikin wani kwando na ainihin wato taƙaidanci, ya ce shi sai dai malikiya kawai, sai dai malikiya, duk abin da ya wuce malikiya, malikiyan ma kuma iya kashe risala ko askari, ce duk abin da ya wuce nan to ba addini bane. Kaga wannan ya kuntatawa kanshi, ya kuma kuntatawa al'umma da suke bin shi. Al-Imam Ibn al-Qayyim ba haka yake rayuwa ba, ya kasance yana kira izuwa ga abin da aka samu sabani a tsaya a kalli, wato sabanin a kallin nassoshin da masu sabanin suka yi hujja da su, sannan ayi tarjihi, wasti'radiha, a gabatar da nassoshin, walittilai ala hujjajihim, a tsaya a dubi hujjojin malaman, wa dalailihim, da yadda suka kafa hujja, wal akhdhi fi kulli babin bima huwa aqwa dalilan, da kuma daukan abin da yafi komai karfin dalili a wannan babin, wa aqrabu lil haqqi was sawab, da kuma abin da yafi kusa da gaskiya, wa ablagu fil hujjati, da kuma abin da yafi karfin hujja, min ghairi ta'assubin li madhhabin, ba tare da nuna san kai akan wani madhhabi ba, au alaihi, ko kuma kin wani madhhabi ba. Ya ishe ka ishara cewa akan irin wannan Ibn Qayyim ya fuskanci hadarin da ya fuskanta a rayuwa, shine mas'ala game da saki uku a kalma daya, ya riga ya yadu a cikin mazahib da karantawa a dukkanin kasashe, cewa idan mutum ya saki matar shi a kalma daya, to shikenan ya yi kanshi alkaba'i, wannan mata ta saku daga gare shi, ba zai iya auranta ba hatta tankiha zawjan ghayru, saki uku a kalma daya, ko da Ibn Qayyim ya zo ya bincike waɗannan nasoshi da waɗannan maganganu, ya ce san ba haka bane, kuma ya fi waɗancan mutane gaskiya, ya kawo maganganu ya rubuce-rubuce, aka ce bai isa ba, ya canza addinin musulunci, aka yi ta hayaniyar da aka yi da rigingimin da aka yi, amma bai taɓa canza maganar shi ba, saboda gaskiya kawai yake bi. Akwai fatoyi da dama ire-iren waɗannan da shi da malamin shi Ibn Taymiyyah suka fuskanci rigingimu a kansu, kamar yadda Zahabi yake ba da labari a tarihin Ibn Taymiyyah, cewa Ibn Taymiyyah ya faɗi wasu fatoyi waɗanda nila minhu min ajaliha, waɗanda aka ci zarafin shi a sanadinsu, waɗanda galibin su ya fi sauran mutane gaskiya a kansu. Ina fata mun gane wannan. Sai a ƙasa malai yake cewa qala rahimahullahu fi kitabihi hadha fi taqwiyati qawli al-jumhur fi anna laban al-fahli yuharrimu, yace Ibn al-Qayyim yayi magana a cikin littafin nashi, a inda yake magana akan kokarin goyen bayan magana mafiyan malamai game da labanul fahl. Me yake nufi da labanul fahl? Shine mutum kamar yadda ainihin wato al-Imamu ainihin Ibn al-Asir ya fassara ma'anar hadisin a cikin littafin An-Nihayatu fi Gharibil Hadith wal Athar, yace labanul fahl na nufin mutum ne ya auri mata ta haihu, ainihin wato wa mata ta haihu sai zama tana da nono wanda take shayarwa wanda ya taru sakamakon haihuwa da ta yi. To duk wani ɗa wanda ba ɗan wannan mutumin mijinta ba, idan ya sha wannan nonon, kamar yadda ƴaƴanta suke haramta ga dangin mutumin, haka ƴaƴan da suka sha nononta waɗanda ba ƴaƴan shi ba suke haramta ga dangin shi. An bayyana kuwa, idan kana da mata ta haihu, ka haihu da ita, to ɗan da ta haifa ya haramta ko ida ta haifa ta haramta ga wanka da kaninka da babanka ko a matsayin su na ƴan uwanka na jini waɗanda babu aurata tsakanin su da yayanka to haka dan da ya sha nonon matarka ko ƴar ta sha nonon matarka nonon da ya samu sakamakon haihuwar da matarka tai sai aka ba wani da ko wata ƴa nono ta sha to irin wannan haramcin ya tabbata akan shi shine kaninka ko wanka ko danka ko babanka ba zai iya auren yadda ta sha nonon matarka ba nonon da matar taka ta same shi sakamakon haihuwar da tai maka shine ake nufi da labnul fahl karanta littafin an-nihayatu fi garibil hadith na ainihin wato ibn al-akhir da littafin fatul bari sharhin sahih bukhari to anan da yake magana sai goyi bayan wannan fatawar ta haramci din yace wa anna tahrima yantashiru minhu kama yantashiru min al-mar'a za ka karanta magana a can babin da ke magana akan raba yace haramci yana yaduwa daga wannan qadiyar kamar yadda yake yaduwa daga ainihin mace wa hadha huwa al-haqqu alladhi la yajuzu an yuqala ghayru sai ibnu qayyim yake cewa wannan ita ce gaskiyar da bai halasta a faɗi wanda ba ita ba wa in khalafa fihi man khalafa min as-sahaba ko da yake an samu wasu sahabbai sun saba wannan fatawa wannan ba adahum da wanda suke bayan su fa sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ahqqu an tuttaba ibnu qayyim yake cewa sunnan manzon Allah ita bi cancanta abi alaihi salatu wa salam wa yutraka kullu ma khalafaha li ajliha bar wani abu da ya saba mata ko menene shi dan ita abita wala tutraku hadhihi ba a barin ita sunna din li ajli qawli ahadin dan magana wani mai rai ka'inan man kana ko waye shi wani mutum ko wane ne shi ko wani iri ne ko mun darda shi ba a barin sunna a kama magana shi walau turikatu sunanu li khilafi man khalafaha la udima bulughuha li adami bulughiha lahu aw li ta'wiliha wa ghairi zalika la turikatu sunanun kathiratun jiddan ce da za a bar sunna saboda wani ya saba mata saboda bai ji labarin ta ba ko dan ya mata tawili to da an yi watsi da sunnoni da dama waɗanda suke da matukar yawa wa turikatul hujja ila ghairiha da kuma an yi watsi da hujja an kama wani abu sai zama hujja shine wani bai yi aiki da abun ba maimakon ga hujja wa qawlu man yajibu ittiba'uhu ila qawlu man la yajibu ittiba'uhu da kuma an bar magana wanda ya wajaba abin shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa wanda bai wajaba abishi ba shine duk wani wanda ba manzo Allah ba alayhi salatu wassalam wa qaulul ma'sumi da kuma an yi watsi da magana wanda yake katangagge daga kuskure da san zuciya ila qaul ghairul ma'sumi zuwa ga wanda bai da irin wannan katanga wa hadhihi baliyatu yace irin wannan bala'i ne barin maganar manzo Allah alayhi salatu wassalam aka magana wani barin hujja ta hadisi aka ma hujja ta wani da yace wannan bala'i ne nas'alullaha al-afiyata minha muna neman Allah ya tsare mu daga irin wannan bala'in a ce kana musulmi a ce maka manzon Allah alayhi salatu wasallam ya ce kai kuma kace to ai malam wani bai sa wa hadisin hannu ba bai aiki da shi ba malikiya basu goyi bayan shi ba basu kiyin aiki da shi ba sai dan suna da wata hujja yace wannan bala'i ne ma neman Allah ya tsare mu da shi shi ko ibn abul izz a cikin shaqiqin ta dawuya cewa yayi da mutun ya gamu da Allah yana yin irin wannan zunubin gara mai ya fi mishi sauki ya gamu da Allah yana yin duk wani zunubi in ba shirka bane فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب ما خلا الإشراك بالله يتي خير له من أن يلقاه بهذا الذنب شو أنا تيمي جا حديثي ينا تيو آتو أيكم جا مغانا وني هكا ابن القيم ابن أبي الإز يفرع تكين شرع كيت الدهوية الله يشكوتا سمال يتي سمال أرنا أوسك تكبر تيو ولا بد لنا باب مكوا أكم موما ستحكيك نعم aw wa kad aw shakna annan hiya kalimatana annan muke kusa da mu gama wannan magana ta mu min irza'i ash-shukr mu ainihin kwararo godiya da kulli man sahama ga duk wanda yayi wani kokari fi nashri hadha turas al-ilmi wazan yada wannan aiki na ilimi sawa'un bil qawli wanda yayi wannan aiki ta hanyar magana aw bil fi'li ko ta hanyar aiki wanda yake taimaka da magana ko da aiki hatta zahara ala hadha an-nahwi alladhi yaruqu wa yu'jibu har ya bayyana a wannan sura da yake ban sha'awa kuma yake burge mutane wa nas'alul maula jallat qudratuhu muna roƙon Allah majibancin al'amari wanda qadarar shi madaukaki yace an yanfa'ana jami'an bima fihi min hadiyir rasul sallallahu al-karim sallallahu alaihi wasallama wa ahsana intifa'i Allah muke roƙo ya sa mu ci muriyar abinda ke cikin wannan tafi na shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mafi kyancin muriya wa an yu'inana 'ala al-qiyam bi khidmati sunnati an-nabawiyyah al-mutahhara wa yamuddana bi hawlihi wa quwwatihi kuma Allah ya taimake mu akan tsayuwa akan yi wa sunna ta manzon Allah hidima sunna mai tsarki kuma Allah ya ba mu ainihin gudumowa ta taimakon shi da karfin sa fa huwa wahdahu almusta'ab shi kadai ne abin neman taimako walahul hamdu wal minna shi ake wayo da godiya wa minhu aljaza'u was sawabu shike sakamako shike bada sakamakon ayyuka wa ilayhi almarja'u wal ma'ab izuwa gare shi ne shi Allah makoma da matabbata wannan rubutun an yi rubuta wannan muqaddima a ranar 25 ga watan Rabi'ul Awwal hijrana da shekara 1399 wanda ya dace da ainihin 22 ga watan Shabbat Shabbat shine February kenan a cikin shekara ta 1979 in ka lissafa alissafin kalanda ta hijira sai ga yau shekara 37 kenan idan ka lissafa kuma alissafin kalanda ta boku ta wannan ta solar ko zai baka shekara 35 to me sai bambanta saboda zarcece ne da ake samu tsakankanin irin waɗannan ainihin wato kalandoji domin ita kalanda ta solar is fixed kalanda kuma ta lunar ita ce ta hijriya kenan tana jujjuyawa da juyawar wata in ka karanta a cikin tafsirin ainihin wato Imam al-Qurtubi da Ibn Kathir ma karkashin ayan walabisu fi kafihim 300 sinina wazdadu 9 malaman sun yi bayani akan cewa wannan shine abin da yake tabbas dangane da ɗaya daga cikin fasarorin da aka yi ma ayar sun zauna shekara 300 a cikin wannan kogo nasu kuma sun ƙara tara shekara 300 alisafi na ainihin kalanda ta ainihin wato solar ta wuni shekara 309 alisafin kalanda ta luna ta dare ta hijriya kenan wallahu alam ya daga cikin maganar da Sheikh Al-Imam Al-Qurtubi din ya kawo a cikin ainihin mujalladi na 10 juz'i na 10 ina jin cikin sotir kafi ko yes da kuma Ibn Kathir in ka karanta zaka ga wannan bayanai a ciki malamai sun tabbatar da haka na iya yuwa kai ma yanzu kalisa ba san da haka ka buwa yanzu ga shekarun ka ko dai 40 ko 37 gwargwadon waɗannan ainihin yanayi din saboda wannan yana 28 kullun shi kuma wancan yana yin 29 30 to ana nan sai ga suna ta zarceceniya bayan shekaru sai wannan zarceceniya ta karu har ta yawa har ta zama shekaru ko adadin kwanaki da dama wallahu ta'ala a'lamu bis-sawab to wannan shine karshen wato wannan takaitaccen muqaddima da su malam Sha'ibul Arnaud suka yi ma wannan tahqiqi nasu gashi da ma lokaci ya kawo ainihin karshe kuma mun samu gaba daidai tsayawa kenan sai mu kwana anan insha Allah sai Allah ya kai mu karatu na gaba sai mu tashi akan tarjamatul muallif abinda muka faɗa daidai muna fatan Allah ya ba mu ladan fadin sa da ainihin dama aikata shi Allah ya gafarta mana kurakurai da ainihin suka faru gare mu saboda karancin ilimi da rashin iyawa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ji kan mala albani ya mushi rahama Allah ya karbi shahadarsa shi da Abdullahi da Umu Abdul Barri Allah kai kuka bayan su ya Allah muna roƙonka ka gyara mana ƙasar mu Najeriya ka kawo mana dauki Allah ka canza mana wannan yanayi da muke cikin shi zuwa abu mafi alkhairi harkokin rayuwar mu da addini tattali da siyasa da tsaro da sauran al'amuran rayuwar mu subhanakallahumma wabihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.